sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugabannin Koriya ta Arewa da China sun turawa juna sakonni inda suka yi alƙawarin ƙarfafa haɗin gwiwar su a zagayowar ranar da kasashen biyu suka cimma yarjejeniyar kulla kawance, haɗin gwiwa da taimakawa juna, a cewar kafar yaɗa labaran KCNA ta Koriya ta Arewa a yau Lahadi. A wani sako zuwa ga shugaban China Xi Jinping, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce dangantakar su na da mahimmanci a daidai lokacin da suke fuskantar dakarun adawa daga ƙetare, yayin da shi yayi alƙawarin kai kawancen haɗin gwiwar su ga wani sabon mataki, a cewar kafar yaɗa labaran ta KCNA. China kadai ce babbar kasar kawancen Koriya ta Arewa tun lokacin da kasashen biyu suka rattaba hannu a wata yarjejeniya a shekarar 1961. Kuma takunkumin ƙasa da ƙasa da aka sanya wa shirin makamai masu linzami da na nukiliyar Pyongyang ya ƙara sa ƙasar ƙara dogara akan China a harkokin kasuwanci da kuma sauran taimako. Ƙarin bayanai sun bullo akan mutanen da ake zargi da kisan shugaban Haiti Jovenel Moise, cikin waɗanda aka kama har da wasu Amurkawa 'yan Haiti biyu. Ɗaya daga cikinsu ya yi aiki tare da tauraron fina-finan Amurka Sean Penn biyo bayan mummunar girgizar ƙasa da aka yi a Haiti a shekarar 2010. 'Yan sandan Haiti sun kuma kama ko kashe mambobin ƙungiyar tsofaffin sojojin Colombia sama da 12. Wasu daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a kisa an kama su a wani samame da aka kai a ofishin jakadancin Taiwan, inda aka yi imanin sun nemi mafaka. Shugaban 'yan sandan ƙasar Leon Charles ya ce har yanzu ba a san inda wasu su takwas da ake zargi da hannu a kisan suke ba, kuma ana ci gaba da neman su. Jami'an aikin ceto sun gano gawarwakin mutane 7 daga baraguzan ginin babban benen nan da ya ruguje a garin Southside da ke jihar Florida, abinda ya sa adadin waɗanda suka mutu ya zuwa ranar Asabar ya kai 86, a cewar shugabar ƙaramar hukumar mulkin Miami-Dade Daniela Levin Carver. A wani taron manema labarai a jiya Asabar, Levin Carver ta ce har yanzu ba a san inda mutane 43 suke ba, amma an iya gano mutane 62, a cewar jaridar Miami Herald. Da tsakar ranar Laraba aka kawo ƙarshen neman waɗanda suka tsira kusan makonni 2, bayan da wani ɓangaren benin mai hawa 12 da ake kira Champlain Towers South ya ruguje a ranar 24 ga watan Yuni. Mummunan lamarin da ya faru a garin Southside ya sa hukumomi sake nazari akan wasu gine-gine a garin Miami-Dade, kuma wani gini na 2 wato ginin kotun garin shi kuma an fidda mutane a cikinsa. Ginin farko wani dogon bene ne da ke arewa da gabar tekun Miami. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kwana-kwana na kokarin shawo kan gobarar dajin da ke ci a arewacin jihar California a cikin yanayin zafi, yayin da yankin da ke yammacin Amurka ke sake fuskantar yanayin tsananin zafi cikin kwanaki 2 da suka gabata, abinda ya sa aka yi ta yin gargadi sosai game da yanayin a yankunan ciki-ciki da na hamada. Ranar Juma'a an sanar da cewa yanayin zafi a wurin shakatawa na ƙasa da ake kira Death Valley National Park a jihar California ya kai maki 54 a ma'aunin Celsius. Idan aka tabbatar da hakan, to wannan yanayin shine zai zama mafi zafi da aka samu tun daga watan Yulin shekarar 1913, a lokacin da yankin hamadar ya kai maki 57 na zafi a ma'aunin Celsius, wanda ake tunanin shine gwajin mafi tsananin zafi na tabbas da aka samu a doran duniya. Yankunan tsaunukan arewacin jihar California sun sha fuskantar gobarar daji da ta lalata gidaje da yawa. Duk da cewa ba a samu rahoton wani gini ya lalace ba, gobarar ta sa an fidda umarnin jama'a su bar yankin ko na gargadi don mutane kusan 2,800, tare da rufe kimanin murabba'in kilomita 518 na dajin Plumas. A jiya Asabar aka ayyana jam'iyyar Prosperity da ke mulki a kasar Habasha a matsayin wacce ta lashe babban zaben kasar da aka yi a watan da ya gabata da gagarumin nasara. Abin da ya tabbatar wa Prime Minister Abiy Ahmed da wa'adin shekara biyar karo na biyu. Hukumar zaben Habasha ta faɗi cewa jam'iyya mai mulki a kasar ta lashe kujeru 410 cikin 436 da aka yi takara a kansu a zaben majalisar tarayya. Akwai guraben kujeru da yawa da ba a cike ba bayan da kashi ɗaya cikin biyar na mazaɓu ba su yi zaɓe ba saboda dalilan tashin hankali ko tsare-tsaren zaɓe. Ana sa ran kafa sabuwar gwamnati a Habasha a watan Oktoba. Zaben wani zakaran gwajin dafi ne ga Abiy wanda ya hau karagar mulki a shekarar 2018 bayan da tsohon Prime Minister kasar ya yi murabus a daidai lokacin da aka yi ta zanga-zanga a kasar. Abiy ya yi wasu gyare-gyare a fannin siyasa da suka taimaka mashi samun lambar yabon zaman lafiya ta Nobel Prize a shekarar da ta biyo baya. Amma masu sukar lamiri sun ce ya soya wasu canje-canjen a fannin yancin siyasa da yaɗa labarai. Haka kuma Abiy ya janyo suka sosai daga kasashe game da yadda ya tunkari rikicin yankin Tigray da ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake shigowa wannan zaure na VOA. A yau ma za mu ci gaba ne da tattaunawa da mata akan irin matsaloli da suke fuskanta a wannan ƙasa tamu. Yau za mu tashi ne a inda Hajjia Bilkisu Usman, tsohuwar ma'aikaciya a babban bankin Najeriya, a yanzu za ta yi jawabi. Hajjia, bismillah.
Bismillah, minashidan rahim, bismillah, rahmanir rahim. To zan ɗauka daga inda Hajjia Mairo ta ajiye shi ne zancen fade. An zan yi shi ina son in haɗa shi da maganar auren ƙananan yara da kuma yara da ake sa talla da kuma yara da ake zubarwa akan titi. Me ya zubarwa akan titi? Muna amfani da wani ana cewa yara almajirai ko menene, zaki ga duddi a arewacin Najeriya kuma a wajen inda musulunci ya fi yawa nan ne wannan abun yake faruwa. Inda ake aurar da yara ƙanana nan ne a wajen arewacin Najeriya. Abin da zai kawo koda ana fyaɗe wanda ana yin shi a cikin sirri. Wannan ma fyaɗe ne biko ka ɗauki yaro da bai isa ya san namiji ba, ka je ka haɗa shi da babba a yi masa aure ya fara ya samu cuta. Na ɗaya an hana yarinyan nan ilimi, shi kansa wani bala'i ne ga ƙasa, saboda idan ba ki da yarinyar da ke da ilimi ya za a yi ta tayar da yara waɗanda su ne shugaban gobe da tarbiyyar kwarai. Kuma tana cikin wani kalami na kunci, ya kuka ga wannan yarinyar za ta iya tayar da yaran da za su iya rika jama'a in tana cikin irin wannan halin. So ni abinda nake roko, abinda nake ba wai na yadda da Hajjia, abinda ya sa na yadda da Hajjia na zancen ya kamata a sa a ba mata mukamai. Akwai mukaman da mata kaɗai za su iya yi su taimaka ma jami'a. Idan ka taimaka ma mace, ka taimaka ma al'umma gaba ɗaya. Because ni dan sanda na bar ilimin nan na je gida, dan haɗu na ga yara, akwai yaran da ba sa zuwa makaranta saboda mene a arewacin nan, saboda kawai bai wuce school PTA ake ce mishi ko bai wuce 500 ba 1000. Wasu ma za ki ga an ce yaro za a ce ya je makaranta, a ce da Allah zauna nan tun da ban da shi. Most of them mata ne suke sa ƴaƴan nan nasu makaranta. So ina roƙon gwamnonin arewa, don Allah, don Annabi, a dubi issue din, a tsaya
a yi dokar da za ta kawo abin da zai hana a ɗauko ƙananan yara ana tura su a cikin bariki ko kuma a zubar da su a titi. Ni ban yadda zancen wai neman ilimi zai sa a ɗauki yaro ɗan shekara bakwai a ɗauke shi daga ƙasar Sokoto a kai shi ƙasar Borno ba, a ga halin da ake ciki yanzu. Wannan ko a sharadi na duniya ya zama child abuse. So dan Allah dan Annabi a duba wannan abun, ba abin da ba mu iya magani ne ba. Za mu iya taimako, NGO za su iya zuwa su yi ta duk taimakon da suke yi, but as long as ba a tsaya an kai dokar da za ta hana wannan abun ba, wannan abun ba zai taba baruwa ba. So da haɗe da auren sauri da kuma almajiranci da irinsu abin da duk zai kawo warkewar shi shine a ilmantar da ɗiya mace yadda ya kamata, a ilmantar da yarinya, ban ce kada a ilmantar da duka yara is their right to be educated, but zai zama na right ɗin mace ne ta zama na educated at least to one level a society, because ita ce wadda a custodian ta tayar da ɗiyan nan da za su zo su girma har su zama wani abu gaba. Na gode.
To jawaban Hajiya Bilkisu Usman kenan a wannan zaure da muke tattauna matsalolin mata a Najeriya. Yanzu zan miƙa na'urar magana ga Hajiya Mariya Ibrahim Baba. Hajiya Mariya Ibrahim Baba gogaggiyar 'yar siyasa ce, ta ma taɓa tsayawa takarar mataimakiyar shugaban ƙasa a shekara 2007. Yanzu za mu ji bayananta. Hajiya Mariya gare ki.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salamu alaikum ƴan uwana. Wato a addinin musulunci ma abinda Allah ya fara saukowa duniya shine ilimi. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. So ilimi yana da ginshiki a cikin rayuwar dan Adam. Ko waye shi? Tun ba ya mace ba, tun da ita ya mace, kowane ɗan namiji ma ya mace ta haihuwa shi, kuma ita ce malamarsa ta farko, ita ce za ta koya masa, shi uban yana ina zai fita nemo abinci, ita tana gida tare da shi. Saboda haka wannan ilimin da muka yi sakaci a kai shi da ya haifar mana da duk waɗannan matsalolin da aka yi bayani yanzu. Bishiya ce mai rassa, ilimi shine bishiyar ginshikin. To rassan nan sun fito saboda rashin ilimin. Yau mun wayi gari ya mace dibi dangantakar uwa da ɗa. Mace ta yi ciki ko yaya ta yi cikin, halal ko haram, ta haihu ɗan amma wa ita ta kashe shi dan ya rasulullahi ku gaya mini, ai wannan rashin ilimi ne ya kawo haka, jahilci ne ya yi mata kanta. In ba haka ba san take da cikin, ai tana yawo da shi ko ana ganinta, in abun kunya ne ana jikinta, to yanzu ta rabu da shi za ta iya barin shi a wurin wani ma ya rike mata, to me na kashe shi? Rashin ilimi yana haddasa abubuwa da yawa. Wannan issue din da ake kawowa yanzu zancen faɗe-faɗe-faɗe din nan, ai yanzu abin ya kai la haula wala quwwata illa billah. Tunda yanzu fyaɗe ma yanzu ba bare ne yake yin fyaɗe kaɗai ba, sai uba ya haife ya sai ya mata fyaɗe wa kani kawu. To dan ya rasulullahi ku gaya mini ina muka sa gaba, idan iyaye za su yi wa yarsu fyaɗe wa kani kawu zai wa yar dan uwansa fyaɗe, to ina daga wani bare wanda ma bai san darajarta da mutuncinta ba. Kuma yanda muke tafiyar da rayuwarmu akasarinmu dai a arewa dai musulmi ne, amma muna zaune da abokanan zamanmu wanda suke da addinin kristanci, su ma suna da tsari wanda yayi kusa da na musulunci wajen kusa da kula da ƴaƴa da sauransu. To amma ki duba ki gani yanzu yara mace ta haifi ɗa ko ƴa ta rabu da shi sakaka, yanzu wayan nan ta hannu waye zai fito da wayarsa ta 20,000 ya aje ta a kofar gida yana kap kap da ita ko a cikin gida yana rike, amma wai sai ka haifi ɗa ɗan shekara 4-5 sai ka sake shi ya fita titi kwaroro ko ka aiki yaro ɗan shekara 4 ya je wani tebur ya maka cefa ne dan ya rasulullahi. Ina aka taba wannan haka ko ina a duniya banda mu nan ta yi mana kanta a arewa? Now kuma in muka dawo kan zancen siyasa, kowane mahaluki ɗan siyasa ne. In kai mugu ne mai fashi ka je neman aure dole kai fara'a, in ke kazama ce baki abonka za a zo zance za ki wanka ki kwalliya ki fito, me wannan duba siyasa bane? Siyasa ce. To amma wajen aikata shi a zahiri ya bambanta ga mutum zuwa mutum. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Da duk mace za ta fito siyasa in ba ta da ilimin Muhammadiyya da zai mata seti da kuma na boko da za a dama da ita, to gaskiya fi sabilillahi da mugun rawa gwamnatin tashi. Na biyunsu, idan mace ta zo za ta fito cikin harkar siyasa daga 'yan shekara ko 20 ne ma ba laifi bane, to amma 'yan shekara 20 ta fito neman sanata a Abuja tana cikin kurucenta na bukatan mai gida namiji a gida tana haihuwan ƴaƴa sai ta saki hanya kuma za a amfani da ita manyan da suka yi nisa su mazan za su amfani ita su kware ta da ba ta da wayo saboda haka idan mace za ta shiga harkar siyasa ba a hana ba ta fara daga council anguwanta yadda ta fito daga cikin gidanta gidan makwabta kowane council akwai jama'an da za ta fita ta fara assasa wannan bukatan nata tana harka da jama'a tana taimakon su tana abubuwa tana shiga tana fita a hankali tana haifan ƴaƴanta suna tasowa da ƴaƴanta sun fara tasowa ta kai shekara 30 zuwa 40 ƴaƴanta sun shiga secondary kinga sun danyi suna fita su bar gida wuni ita kuma tana da lokaci sai ta fara shiga kamar su local government idan muka samu na da 774 local government a Nigeria billahi lazi na rantsa da Allah ka fara ba zai kama ni ba idan muka samu 50% na wannan adadin mata ne local government chairman wallahi za a yi rawan gani tunda mata su ba su da mugunta makogoran su karami ne bukatun su na yau da komai na gidan su ƴaƴan su sabulun wanka man shafawa su ci su kwanta su yi bacci ba sa tunanin su gina gida a Abuja su gina a London su gina a can ba shine a gaban su ba bukatun su bai da yawa saboda haka yarinya mai kuruciya ta nemi local government chairman a environment inta hankali a hankali by time ta fara maturing ta kai shekara 50-55 dan ta mai ila yana jami'a ya tafi ya zama mutum to a lokacin za ta iya fatan neman House of Rep Senate tunda su din ma mazan wallahi suka zo hada meeting ba sa sa meeting karfe 8 da dare sai sa ta karfe 2 da dare wace yarinyar mace ai shekara 20 da mijinta za ta bai ta meeting din karfe 2 da dare sai ta tijuwa saboda haka mu mata kamata yayi mu tsara mu hada kanmu wuri daya mu yi wa kanmu karatun tanitsu mu koma kan teburin zade wayanda cikin mu wanda suke da experience suke da masaniya wajen wayannan abubuwan su zo su fara tayar da na ƙasa wanda kuma gaskiya muna da illa anan ba ma taimakon na ƙasa ya taso duk abinda mutun ya sani sai ya rike shi kadai ran da ya mutu shikenan ba ka ga yayi asara duk abinda ka sani kai sharing da yara masu tasowa kana mentoring din su kana musu jagora kana sa su akan hanya saboda haka ni a tunanina kuma bayan wannan ba mace da za ta shiga siyasa ba ta da kuɗi siyasa dole sai da kuɗi koda kadan ne ma'anar siyasan kuɗi Hajiya Madina in zaki tashi daga Nasarawa local government a Kano ki je Ungogo ai ba zaki da kafa ba kina bukatan kudin mota in baki da mota in ma kina da mota kina bukatan kudin mai waye zai baki in kika je can wurin taron da zaki tara mata ki musu magana ki musu aski musu sa su akan hanya ba za ku ji kishirwa ba sai ki ce ke da kika zo su su kawo ruwan ku sha ke da kika zo neman ki sa su akan hanya ke kamata ki providing ruwan shan da za a sha in so samu neman ki ba su abincin rana ko da garau garau ne saboda haka dole kina da economic empowerment a matsayin ki na mace in ji zaki shiga siyasa ki satire kina da naki ba a ce sai kina da miliyoyi ba kina da income da ke shigowa ba kudi da curere ba kina da wani abu da kike running taro sisi na shigowa bukatun ki na fadowa kina amfani wata mai neman harkan wani siyasa tazo gurin ki neman mentoring tazo kun gama tattaunawa zaki salami tafi 1000 ne duki ce ga kudin mota ki tafi ai zaka ji dadi saboda haka dole economic empowerment yana ciki bayan ilimi kuma Nigeria ko mun ki ko mun so turanci shine halshe da ake amfani da shi a wajen tafiyar da komi na gwamnati ba zaki fito neman wani makami bare in kin zo sama ki ce wai ke baki ajin turanci sai Hausa kuma ki ce za a yi da ke ba zai yiwu ba karanta constitution ma ki fahimci me yake nufi ki tsaya ki wani abu akai dole sai kin ya turanci saboda ka turanci ne dole mu koye shi dole ne fisabilla to barin tsaya haka saboda gaskiya akwai abubuwan fada da yawa
barin zo kan takwarata Hajiya Madina menene kike gani ne yake zama matsalar mata a nan Najeriya
assalamu alaikum ni a nawa ganin zan koma kan inda Hajiya Hawwa Bukar ta yi magana a siyasance a Najeriya muna fuskantar matsaloli da yawa dan da a ce irin yanda aka fada da vice president deputy governors inda da mata a irin wayannan kujerun a senate inda da mata da yawa a wayannan kujerun duk irin zancen fyaɗe wannan wancan zamu samu wanda za su goya mana baya yawancin kujerun nan maza ne a wajen kai maganan case din fyaɗe kin ce namiji zai jojin kika san shi ma abin da yake yi shi yasa yawancin case din nan suka taso dan ni din nan da kuke gani I'm a living witness akwai wata area ta da na rika a Kano haka akai mata kubura Allah ya ji kanta da rahama that thing lead to her death amma daga baya mai PN ta ce kada yin taking up the case cewa kada mu bata mana suna da sauransu kun gani amma yanda nake tafiyar da case din ma sai kun ga yanda su police awan ke min
kaman dariya kaman menene haka ce wani ce ban rike ta da kyau ba menene da sauransu inda mace ce akan kujera babba na je na same ta za ta yi feeling din wannan pains mace yar uwarta ta zo za yi ma yarki abu ba za ki iya fita ki kuka ba namiji za ki tara a wajen kafin ya fuskanci namiji dan uwan shi da ya wannan laifin sai share abun zuwa karkashin carpet shikenan sai ta yi miki jeki dawo shikenan case din ya kare saboda haka dan Allah mu mata mu hada kanmu in ilimin ne mu yi yanda zamu samu mu ci gaba
assalamu alaikum ya jama'a annumu da tattaunawa na farin ciki cewa an kira ni ɗaya daga cikin mutanen da za su zo su tattauna a yau na ɗaya suna na Hajiya Kalas Abdulsalami kuma ni ne abincici a Abuja tun 1990 har yau maganar siyasa kam musan yadda take a Najeriya gaba ɗaya ko da yake a nan arewa abin ya ɗanyi baya-baya a can kudu sun fi jin daɗinta kuma ni abin da zan ce yanzu mazajenmu ne dai kawai zan ce suna da son kai dan ba su da son kai ne ya kyautu in shi gwamna shi namiji ne gwamna ya kyautu ya ce to shi mataimake shi ta zama mace saboda haka shi yasa nace wai they are self-centered amma yanzu da yake mu ma mun riga mun hangi abubuwan da ke faruwa muka tashi tsaye yaki da su and then bring our elbows together and then crush our elbows za ku gafarce ni da Allah ne magana kaɗan haka nake an bari saboda haka kuma na ga cewa mazajen namu da yasa na ce suna da son kai su ba sa son a ga matansu sun fita waje don kada wani namiji ga yana sha'awa ko wani abu kuma ba abin da ake ciki kenan ba in su suna da tunani ne cikakken tunani ya kyautu su cewa a'a tunda ita wannan mata ta ce bari neman mata wani abu wani aiki muhimmanne da za ta ringa iya taimaka mini a cikin gida because ni yanzu yara ma suna cewa ba in dai baba amma baban how many baba ne kuke ganin yana a matsayin baba a gidan yawancin gidaje yanzu mata ne ke daukan nauyin gidaje most of the things in the house women so dan Allah dan annabi mu mata mu tashi tsaye mu taimaki juna kuma mu daina zargin junanmu dan Allah ku gafarce ni
da waɗannan bayanai na Kalas Abdulsalam zamu dasa aya a yau zamu dakata a yau sai makon gobe zamu dora idan Allah ya kai mu a madadin bakin nawa da abokan aiki na Aisha Mu'azu da Hawwa Umar sai kuma Benjamin Gowon da Salihu Awalu da suka dauki shirin a faifai da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda da na shirya kuma na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Shirin mu na Rayuwar Binne yau muna tare da wani malami ne. Ko zaka gabatar da kanka?
Sunan Abdullahi Kilijugun.
Wace sana'a kake ne a Binnin Tarayya Abuja?
Na farko ne dan siyasa ne na duki siyasa sana'ata na bi kuma duk abin da nake a kasar nan dora kasar nan siyasa ta bani to kaga siyasa ita ce sana'ata saboda siyasa misali yau kaga ta bani bahar aiki duk wani gwamna da ke kasar nan siyasa ta bashi aiki yau in kana gwamna in ka sauka mulki za ta ci da kai har bayan rayuwanka za a gina maka gidan da kake so duk inda kake a Najeriya haka shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa mun tashi a siyasa da aikin gwamnati na bari na tsungula cikin harkar siyasa
kai dai siyasa ita ce sana'arka da kake yi a nan Abuja
bai ba Abuja kasa ga baki da ni dan Kaduna ne kuma dole ne siyasa Kaduna san waye jigunu a harkar siyasa kuma ta bani siyasa kuma yanzu na dai daga cikin shugaban kasa so na siyasa na kasa baki na PDP
da ku ganin cewa ka ce kai mutumin jihar Kaduna ne kaman kai mutumin cikin garin Kaduna ne ko kuma wani bangare na wata karamar hukuma kake
ni dan cikin garin Kaduna ne Kaduna local government ana yana nake
to wasu za su ga cewa kaman menene yasa baka tsaya kaman a Kaduna ba kai siyasar ka taho nan Abuja
ai siyasa duk dai ne da Kaduna ta daga ni dama in ka tashi siyasa zaka fara daga mazabar ka ne ka zo local government sannan ka zo state sannan ka zo kasa baki daya to da fara daga nan har na taso na zo Abuja
to in ka ce cewa siyasa ta daga ka daga can ta taho zuwa nan kaman wannan siyasa da kake yi a kowane wata akwai wani albashi ne da kake samu ko kuma a rana kake samun wani abu
ba albashin ka da yi ne dama ita in ka da office ka bayan da kake da ake aka zabe ka to da ka zaba ka albashin ka na ka dauka sai ya shine ya za a ci a zabi wanda yake fito takara mutumin kirki ne ko kuma mutumin kifi mu'amala shine ma'anar siyasa to kaga mu'alimin da muke da mutane har mu kai uraka
to malam jigunu ai shin kai karatun boko kuwa
na yi karatun boko ina da diploma in public administration na tsarin mulki na gudanarwa
to menene yasa ka baka shiga kaman harkar aikin gwamnati ba haka na office ka shiga harkar siyasa
dan boko yanzu me suke yanzu sai ka gama masters din ka professor ne suke shiga harkar siyasa yanzu gwamnati ne muke da super professor to me yasa ba tsatsan rike aliyya ajiba akwai malamai akwai professor akan fani daban-daban me yasa ba tsaya kan su fuskar fito sa harkar siyasa
to ganin cewa gashi nan kai in ka duba zaka kalla cewa kana da dan matsala a kafa haka kaman yaya kake fama da wannan zirga-zirga a cikin wannan birni na Abuja
da ba Bahaushe ce na kasa ba kasa ba idan ka ce ka zauna kullun a gida dan kanin kasa ba za ka fito a dama da harkar siyasa ba to akwai sauran ka to muna so mu fito ba na kasa su muna cikin aiki ainihin dukkan jami'an sun ba mu na kasa su dama tsaya takara yanzu misali muna da dan majalisa a jihar Zamfara Gurguni ma dan majalisa a Adamawa mai hanu da ne so ga gani ma nan gaba insha Allah na fito takara sa rai ko in fito takaran dan majalisan da cijai ko fito takaran gwamna a jihata ko kuma fito takaran shugaban kasa
a wani bangare na birnin kake zama
ina cikin abu
kace a babba anguwa kake fa anguwar da shugaban majalisar wakilai a majalisar dattawa yake da na wakilai
nan nake zama
kana da gida a gurin ne ko haya kake
ban da gida ina zaune gidan mai gidana ne
yaya batun iyali fa
juma'a za ka koma gida ka koma Kaduna kwana uku kwana hudu ka dawo Abuja
to malam jigunu kana da kaman mata nawa da yaya nawa
kai yaya na sa da yawa kina da yara 13 da jikoki yana da jikoki sun kai 5 ko 7
to sai dai kuma baka gaya min matan ka nawa ba
yana da mata uku duk masu kafa ai ba mu auren gura muna auren mata ne tsala ne mun kasa ina kasa masu kafa
kuma wannan siyasa da kake yi duk da ita kake rike da su
siyasa ta kai ni maka na sai gida na yi aure na ji umara ban san iyaka ba to alhamdulillah kuma ina ce muka ma jama'a ayyana suna muganta masu tsada to kaga zamu ci mun gode mu Allah siyasan saboda kaman mun shiga ba fita
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Malam Sale
sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado masu kokun bazana ko saba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba nake dai mai nisa ban san ina zanu bani na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fasa ina tabe dai karo da dan Musa yazo dan huta ni kwana ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so da ki gane yake kin yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa an kira talla na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na salla in yi saukewa banjin daɗin lokacin ta yayo banyo ba.